على خير خلق الله نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki, mahaliccin sammai da kasai, wanda ya ba mu lafiya ya sake dawo da mu wannan makaranta mai albarka da muke karanta wannan littafi mai albarka na Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah na Sheikh Nasiruddin Al-Albani a masallacin Ihya'us Sunna da ke kofar Nasarawa a birnin Kano, Nigeria. A yau da ikon Allah madaukakin sarki za mu tashi ne a gabar magana ta 90 a darasi na 90 gabar magana ta 114 a cikin wato wannan littafi na Ahkamul Jana'iz. Idan za ku iya tunawa a satin da ya wuce mun fara tattaunawa ne akan mayam tafi'u bihil mayyitu, abinda mamaci zai iya amfanuwa da shi a rayuwarsa ta lahira bayan ya mutu ko rayuwarsa ta barzakhu bayan ya mutu. Muka ce abu na farko addu'a. Idan an yi wa mutum addu'a ya zamanto wanda ya masa addu'ar musulmi ne, kuma ya zama addu'ar ta cika sharuɗan da ya kamata ta cika, Allah yana karɓan wannan addu'a. Kuma koda mutum ya mutu yana kwanci a kabarinsa, in an masa addu'a, addu'an nan za ta kai masa, Allah zai amsa. Kamar yadda aka kawo ayatul ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aka kawo hadisai da muka karanta riwayar Imam Muslim da Abu Dawud da Imam Ahmad cewa da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun, addu'ar mutum musulmi da zai wa dan uwansa alhali lokacin baya nan addu'a ce wacce take karbuwa. Kuma akwai mala'ika da aka ainihin wato wakkala wanda yana karban wannan addu'a, kuma yana yin addu'a shi ma yana cewa amin wa laka bi mithl, kai da kai addu'ar amin, kuma Allah ya baka irin abin da ka roka dan uwanka. Malai yace bal inna salatal janazati julluha shahidun lidhalika, bari dai sallar jana'iza mafi yawancinta mafi rinjayenta ita mai shaida ne akan haka din, saboda gaba dayanta li anna ghaliba hadu'un lil mayyiti, saboda mafi rinjayen ita wannan sallar jana'iza addu'a ce ga mamaci. Wastighfarul lahu, da neman masa gafara kama taqaddama bayanuhu, kama yadda bayani ya gabata. Abu na biyu da mamaci yake iya amfanuwa da shi wanda zamu tattauna a yau akan sa shine qada'u waliyul mayyiti sauman nadari anhu, waliyin mamaci majibancin lamarin mamaci ya biya masa azumin ko ya rama masa azumin bakance da shi mamacin yayi. Albani Allah ya ji kansa da rahama sai ya ce azumin bakance, ya ce azumin bakance. A wannan magana akwai iyakan cewa wani irin azumi ne idan wani ya mutu za a iya rama masa waliyinsa, kamar misalin ƴaƴansa za su iya rama masa. Sai ya ce azumi na bakance, azumin alwashi, kamar ya mutum ya ce ni kuwa na yi alkawari idan dai Allah ya sa ɗana ya samu admission a jami'a ta kaza, na yi alkawari sai na yi azumi 5, wannan azumin bakance ne. To wannan ya halatta idan ya mutu bai yi wannan azumi ba tunda ya yi alwashi ya yi alkawari sai ya yi dole ne? To kuwa lallai ne, tilas ne, ko shakka babu, sai an rama masa wannan azumi ta dole. Wanda ya ce ya yi alwashin idan Allah ya sa ya yi tafiya ya je ƙasa kaza ya siyo kaya ya je lafiya ya dawo lafiya ya siya da kayan nan, zai yi wa Allah azumi alhamis 5, duk alhamis ɗin duniya sai ya yi wannan azumi. dan nuna wa Allah godiya to wannan azumi ne na bakance dole sai mamacin dole sai mutun yayi idan bai ba kuma sai an rama masa in ba an rama ba kuma sai Allah ya tambaye shi a kiyama to yaya maganar azumin farilla yaya mutumin da ya mutu ana bin sa bashin azumin farilla kamar wataƙila akwai ramuwa a kansa amma kuma bai rama ba har ya mutu ko kuma wataƙila ya sha azumi saboda wani uzuri a shekarar yana tunanin bayan sallan Allah ya bashi lafiya zai rama Allah bai bashi lafiya ba bai bashi nisan kwana ba ya mutu to shin shi ma wannan azumi ana iya rama mutum ko ko dole sai na bakance to yau shine karatun da zamu yi insha Allah tabaaraka wa ta'ala rama wa mamaci azumi ka dauki abun a matsayin azumi kawai sai ka fasa shi gida biyu akwai azumin bakance akwai azumin farilla to Albani dai anan ya nuna ra'ayinsa karara da yazo yin babin sai yace azumin bakance hukuncin rama wa mamaci azumin bakance yace akwai hadisai akan haka na farko an Aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala daga nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata wa alaihi siyamun duk wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi sama anhu waliyuhu to waliyinsa ya iya yi masa wannan azumin hadisin Bukhari da Muslim da Abu Dawuda ta hanyarsa kuma Baihaqi ya fitar da Imam al-Tahawi a cikin Mushkil al-Athar da Ahmad dukansu Allah ya ji kansu da rahama duk wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi waliyin sai rama masa ku kula da wannan hadisin dai mana amfani nan gaba kadan wajen tattaunawa wanda zamu yi saboda a hadisin an ce man mata wa alaihi siyamun wanda duk ake bin sa azumi kaga anan ba a ce azumin farilla ba ba a ce na bakance kawai ba wannan hadisin farko na Aisha kenan hadisi na biyu na Abdullahi dan Abbas as-sani anna imra'atan rakibatil bahra fa nadarat in illaha tabaraka wa ta'ala anjaha an tasuma shahran فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فاقضي عن أمك أخرجه أبو داود والنسائي والطهاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد والسياق مع الزيادة الثانية له وإسناده صحيح على شرط الشيخين والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي وأخرجه البخاري ومسلم والزيادة أو الترمذي وصححه وابن ماجة بنحوه وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية وعند مسلم الأخيرة طيب abu na uku a hadisi na biyu hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yanzu nan duka mala Albani Allah ya ji kansa rahama yana kawo mana hujjoji da dalilai da suke nuna halaccin in dan uwanka ya mutu ya bar azumi da ake bin sa bashi azumin bakance to a rama masa ko kuma azumin farilla a wani kauli hadisi na Abdullahi ibn Abbas ya zo cewa wata mata ta yi tafiya a cikin jirgin ruwa ruwa ta hau ta yi tafiya mai nisa ta ga hadari ta ga mutuwa ta ga ikon Allah a wannan ruwa sai take cewa ita ko insha Allah in dai lami lafiya ta yi tafiyan nan lafiya Allah ya isar da ita gida lafiya to tayi alƙawarin za ta yi wa Allah azumi guda 30 indai ta isa gida lafiya ta sauka lafiya wato tana ganin ba karamin ni'ima bane Allah ya kubutar da ita daga wannan to azumi kan 30 za ta yi tsaf to fa anja Allahu azza wa jalla sai Allah ya kubutar da ita aka yi tafiya lafiya aka tsallake ruwa amma matan nan falam ta sum hatta matat bata samu damar yin wannan azumi ba hatta mutu gashi kuma ta yi alƙawari ku lura da wannan hadisin wannan azumin wani irin azumi ne ba kanci ne alwashi ta yi to shi albani babin da ya yi akan azumin da za a rama mutum shine na me na ba kanci inji albani Allah ya masa rama wannan hadisi na Abbas kuma yana magana ne akan ba kanci فجاءت قرابه لها sai wasu danginta sai suka zo wadannan dangi ko da yar uwata ko kuma yarta duk wannan suna cikin waliyanta ai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai daga cikin su kai ta zo ko da yar uwata ko kuma yarta ta zo gurin annabi alaihi salatu wasalam take labarta masa kaji kaji yar uwata alwashin da tayi amma Allah bai bata daman ta biya wannan azumi ba hatta mutu shin zan iya biya mata bashin nan shin zan iya yi mata azumin nan sai annabi yace sallallahu alaihi wasallam ala aituki law kana alaiha dainun kunti taqdinahu ke yanzu baki gaba inda a ce akwai bashi akan yar uwarki ba za ki biya bashin ba bashi na kudi in akwai za ki biya ko ba za ki biya ba tace za ta biya qalat na'am tace za ta biya qala sai annabi ya ce fa dainullahi haqqu an yuqda bashin Allah ai shi yafi cancantan a biya shi yanzu bashi na dan adam bashi na mutane bashin kudi idan dan uwanka ko yayanka ko babanka in ya mutu ba za ka je ka biya ba wannan bashin mutane sai ce to bashin Allah shi yafi cancanta a biya masa kun ga nan gurin sai ya ce faqdi an ummiki ki je ki biya wa mahaifiyarki bashin da ake binta na azumi wata guda hadisi na Abu Dawud ne da Nasa'i da Tahawi da Tayalisi da Baihaqi da Ahmad kuma jerin hadisin da ƙarin da ke cikin sa na biyu na Imam Ahmad ne isnadin sa kuma sahihi ne akan sharadin Bukhari da Muslim ƙarin farko da yazo a cikin hadisin gashi nan an sa shi a cikin bracket a cikin baka guda biyu na farkon to karin na Abu Dawud ne da Imam al-Baihaqi Bukhari ya fada wannan hadisi Muslim ya fada wannan hadisi Tirmidhi ya fada wannan hadisi yace sahihi ne Ibn Majah ma ya fada shi dukkan su gaba ɗaya akwai karin nan na biyu a cikin hadisi akwai kari gashi nan ra'aiti law kana alaiha dainun kunti taqdinahu duk sun ruwaito wa inda Muslim al-akhira riwayar Muslim kuma shi karin karshe din gashi nan a cikin baka dan wani abin da zan fahimta anan shine wato nauyin azumi ta kai ga idan mutum ya mutu lalle ne sai an samu ne ya biya masa musamman azumin bakanci wanda duk yayi kuskure yayi alwashi to kada ya tafi ya barwa kansa kaya ko ya barwa ƴan uwansa kaya ko ƴaƴansa kaya ƴaƴan yanzu matan yanzu ƴan uwan yanzu dangin yanzu wallahi kadan ne suke da zuciyar in dan uwansu ya mutu ya bar bashin azumi su biya mai sun fi kokari da himma wajen su rabe gadan da ka tafi ka bari. So duk wanda ya alwashi yace zai wani abu to yayi kokari yayi kafin ya mutu gaskiya. Kada a zo ma Allah ya jarrabe ka ɗan uwan naka da ka mutu ka tafi ka bari wanda za su iya rama ma azumin daga farilla sai farilla suke yi, ba su saba ma da azumin nafila ba. To kaga akwai damuwa matuƙa, kowaye ya ɗauki nauyi a kansa ya ƙoƙari ya sauke. Kuma in ba dole ba ba kancan nan a haƙurar shi. Shi sa malamai suka ce makaruhi ne, amma in an yi kuma dole sai an cika shi. Ka ce wai in dai Allah ya bani abu kaza ni ku sai na yi mai azumi, to in bai baka ba ma kaga ba za ka yi ba. Shi yasa annabi ya ce innama yustakhraju min al-bakhil, wannan bakanci ana fitar da shi ne daga marwaci wanda sai an bashi ya bayar. So ya kamata mutane su kiyaye. Sannan kuma wannan yana jan hankalin waliyai wanda duk dan uwansu ya mutu in dai akwai nauyin azumi a kansa ai kokari a biya masa kafin ya je gaban Allah madaukin sarki ya tambaye shi akan wannan nauyi da ita fiye bari. Ku taimake shi dan wallahi da yana nan da zai yi, amma ku cinye gadansa ku yi kurama masa azumi, ku rabe gidajensa ku yi kurama masa azumi, ku rabe suturarsa ta sawa ku yi kurama masa azumi. Kun yi adalci, kuna ribibi ne kullun akan me ya tafi ya bari. Wani bawan Allah yana mutuwa kafin aje ko ina, kamar yadda na gaya muku kafin a gama binne shi ma an fara doke doke a falansa ƴaƴansa, wallahi ni zan dauki motar kaza, wallahi motarsa ta garin kaza ta wuce, to ni kuma wallahi ni zan rike gida kaza, ni kuma ina tare da filinsa na kaza, kamfaninsa na kaza, kuma da ni da wani za mu rike. Da yake yayi rayuwa ta jahilci, ƴaƴansa ma suna cikin jahilci, su sun ɗauka idan an yi mutuwan warwasu ake yi, haka suka ɗauka idan an yi mutuwa warwasu ake dangane da dukiya da kuɗin mamaci, wanda ba haka ba ne. Wanda za su zo ba abin ne ka ba suna faɗa akan dukiyar da ka tafi kabari, wannan mutanen su ne za su zo su rama maka wani azumi da ka tafi kabari. Akwai kuma masu irin wannan ƙoƙarin albashin, wai komai zai nema a wajen Allah, wai sai ce shi dai an masa kaza sai ya yi azumi, ko ba iya yin azumin kake ba. Kai ta addu'ar ka ce Allah ka taimaka mu ka bani kawai fi sabilillah ya baka, in ka ga dama ka samu iko ka dan yi wani abu na bauta fa ni'ima alhamdulillah, idan baka samu dama kai ba shikenan Allah baya bin ka bashi. Kana da raunin yin azumin nan kuma kana da sha'awar yin bakanci. Kuma tambayan da ake yi idan ba a biya maka wannan bukatar ba kenan ba za ka yi azumin ba, na'am ba za ka yi ba, inda shari'a ma ba ta ce sai ka yi ba, amma dai wannan yana nuna ana yi wa Allah ruwa kenan. Wannan yana nuna mana duk dan uwa na kwarai na kirki yana bibiyan halin mamacinsa, kuma yana da kyau idan akwai wani nauyi a kanmu ko na Allah ko na ƴan uwan mutane mu rinka faɗa mu rinka bayani. Kada mutum ya zo ya wayi gari yana da nauyi a kansa bai faɗa ba. Yanzu kai ka sani alhaji kana da azumin bakanci a kanka, baka gaya wa ƴan uwanka ba, baka gaya wa ƴaƴanka ba, to ya za a yi su san ana binka bashin azumi? To kaga akwai bukatar shi ma a faɗa, tunda dainullahi ne, bashin Allah ne. Zai iya yiwuwa ka mutu wallahi baka biya ba. So ya kamata ƴan uwa su yi kokari su kiyaye, kuma ko kuma waɗanda aka mutu aka bar muku nauyi, to ku yi tunani ku ji a ranku kamar ku ne kuka mutu ɗin kuka bar nauyin, za ku so a ce a rama muku. Wannan yake nuna ya kamata mutum ya tarbiyantar da ƴaƴansa tarbiyya ta islamiyya ta addini, ba don komai ba, saboda idan yaranka suna da addini suna da musulunci shine za su san wannan hukuncin. Idan ko ƴan duniya ne ka tafi ka basu ƴan sharholiya ne da tamori ƴan harbati to shikenan ba su da tunanin ma cewa wannan wani nauyi ne akan su bar su taimaka maka su agaza maka kun fahimci wannan jayyid as-salis na uku aidan anna sa'd bin ubadah radiyallahu anhu استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها سعد بن عبادة الله يددش يعني مفتواش إن استفتى تقى فتواني يعني مفتوى أقول النبي يعني تنبايا وجمع ذن الله صلى الله عليه وسلم يشي دشي لليني ما هي بياتا تامتو وعليها نذر فقال اقضه عنها يشي ما هي بياتا تامتو كما اقوي باكن شي اكنتا هدوبا ايران تربية دسك سامو اكن كلاد ايا ينسو مو ينزل الله كامو لوكا چندا abinda muka fi damuwa akan iyayenmu in sun mutu abinda suka tafi suka bar mana na duniya ka duba yanda wannan mutumin yake son mahaifiyarsa ba maganar gadan ta yake ba yana maganar ta tafi ta bar musu nauyi nauyin da ta bari ta bar azumi ba ta yi ba yana so a bashi dama ya biya mata dan kirki dan arziki dan masha Allah tabarakallah wanda zai zo yana yi wa mahaifiyarsa azumi alhali lokacin tana kwanciya cikin kabari wanda mu yanzu iyayenmu sun mutu mun kasa yi musu wani abu na sadaka jariya suka tarbiyantar da mu suka ciyar da mu suka shayar da mu suka jure a wahalhalun mu suka nuna mana kauna suna son mu suka mana duk abin da suka mana na mutunci suka dauki nauyin rayuwar mu muka yi bacci su suna kwanci suna tsaye akan mu yanzu sun riga mu tafiya lahira suna kwanci suna bukatar mu gina musu masallaci dan Allah ya kai musu lada suna bukatar mu sai musu tabarma a masallaci ai sallah dan ubangiji ya kai musu lada amma abin da yake gaban mu shine me muka tanada a duniya me muka yalwata wa matan mu me muka yalwata wa yayan mu mun manta da iyayen mu suna kwanci a cikin kabari akwai abin takeici matuka kuma akwai abin tausayi matuka iyayen nan namu ba mu san halin da suke ciki ba yanzu ne suke da tsananin bukatar mu taimaka musu wallahi wanda yake son iyayensa da gaske shine wanda zai iya zuba kudi yayi hidima wa iyayensa sa cikin kabari Allah kai musu lada amma ba ma iya yi suna can suna bukatar taimakon mu suna bukatar arzikin da suka tafi suka bari na yaya su yi musu addu'a yau Allah ya kawo mu lokacin da ziyara ba ma iya zuwa mu je mu kai kabarin iyayenmu ziyara mu je musu addu'a mutum baya iya yi tabirma ta 1000 tabirma ta 500 da wahala mutum ya iya bude aljihun sai sai ya je jefar a wani masallaci ya ce Allah na siya dan mahaifiyata ko babana a bandaki mutum sai ya kashe bandakin sa kawai sai ya kashe naira miliyan kaza a bandaki kawai amma bai iya zuwa ya je gina masallacin 250 a kauye saboda babansa da ya mutu ba ina za mu je akwai abin tausayi ya kamata mu tausaya wa iyayenmu mu yi musu ba dan komai ba dan mu ma idan mun mutu namu iyayen su yi mana wani lokacin kakan yi wa iyayenka hidima ne ba dan wani abu ba dan saboda kai ma idan ka mutu naka iyayen su yi maka ku duba wahalhalun da muke akan iyayenmu hidima kai musu kaza kai musu kaza kai musu gaba ɗaya rayuwar mu ta kare akan yayanmu amma yau a ce kai din nan da kake wa yayanka hidima ka fadi ka mutu yayanka su manta da kai akwai ciwo a cikin wannan abu a ce duniya ce a gaban su ita suka runguma ita suke so sun manta da kai me yasa saboda kai ma ka manta da naka iyayen yanzu ba za mu iya gyara wannan abun ba wallahi zamu iya gyarawa. Ka duba wannan bawan Allah sahabi ne dan aljanna ne, amma zuwa ya ce ya rasulullah, ya rasulullah, yace inna ummi matat wa alaiha nadhr, mahaifiyata ta mutu akwai bakanci a tattare da ita, ana bin ta bashin azumi, yace aqdihi anha, manzo Allah yace ce ka biya mata. Ashe wannan yana nuna cewa nauyi ne, idan bamu biya mata ba nauyi ne akan ta, kuma Allah sai yayi mata azaba idan baka biya wa babanka ba azumin da ake bin shi, nauyi ne Allah sai mai azaba. Kuma ka tuna cewa kai dinnan kana da, wato kai babanka shine sababin zuwan ka duniya, kana da lafiya, kana da karfi, kana da iko, kana da dama, a ce ka kasa samun dama ka iya biya wa babanka azumi ko ka biya masa wani abu na nauyi da yace ya bari. Wallahi akwai mutumin da yazo ya same ni wata rana da asuba yake ga mu, yace mallam yanzu dinnan addu'a nake nema ka taimaka mu, wani bawan Allah ne ya ci bashi, ya ci bashi ya tafi ya bar ƴaƴansa da dukiyarsa, bashin nan da abokanan sa yake yin kasuwanci na miliyoyin kuɗi, amma wallahi ƴaƴan nan sun yi tubur sun ce ba san wannan zance ba, kuma wallahi bara a cira a cikin kuɗin su ba, haka suka faɗa. Wallahi yace ayi addu'a mallam Allah ubangiji ya kubutar da wannan bawan Allah, ƴaƴan su biya masa bashin nan, sun ce wani ma daga cikin ƴaƴan cewa ina ruwana, shi yaje ya ci shi yajo, kudin mu kudin gado ne, wallahi tallahi kai fada, ina ruwana, kotu aka je aka shiga suka dauki lauyoyi akan su biya bashin da ake bin ubansu. Ina faɗin wannan maganan ne dan kai ka kuskure ka saki jiki kai ta diban bashi, kana gadara kana da kadaroi, na rantsa da Allah ba lalle bane ƴaƴan nan naka su yadda biya bashin nan, kowa ya kokari ya biya hakkin da ke kan shi, kowa, ba wani garanti ba wani tabbas. Wata fatawa wani dan uwa yazo yi min fatawa, yake cewa abokin su ne mai hali ne yana da wadata, Allah ya jarrabe shi, ya jarrabe kansa, baya aikin alheri, baya aikin alheri, yana da duki amma bai taba yin wani abu na alheri, ko ya gina masallaci, ko ya gina makaranta, ko wata islamiyya, ko ya agaza kaza a masallaci ko gurin ibada ba, baya yi, suna tausayin sa ya tara dukiya na fitar hankali, irin mutum nan ne mai riko, shi bai ci ba, bai ciyar da yayan ba, bai ciyar da addinin Allah ba, dukiyar yi ta bauta yana tara ta kawai, sai dai idan an zo ana gaishe shi ana masa fadanci ana alhaji barka dai alhaji mai naira, yana jin daɗi, wata rana Allah ya turo mutuwa ta tukuikuye ta tafi da shi ya bar wannan dukiyar. Abokanansa masu addini su ne suka zo suka ce kunga, suka samu ƴaƴansa suka ce kunga babu wani ɓoye-ɓoye, babanku abokinmu ne, ko kun san ubanku mu ma mun san shi, kun ga mahaifinku bai taɓa yin wani abu na alkhairi ba a zahiri, iya abokantakan da muke da shi. So shari'ar musulunci ta ba da dama idan mutum ya mutu, idan ya yi wasiya ɗaya bisa ukun dukiyarsa a iya ɗauka a yi amfani da wannan dukiya a yi masa wani abu na alheri. To ko da bai yi wasiyar ba, ko ɗin ku yi tawassuli a matsayinku na ƴaƴa, tunda ƴaƴa suna iya yi wa ubansu sadaka, Allah ya kai ladan. Babanku ya mutu, kuma babanku fa ba yi da ba wata sallah yake da ita mai yawa ba, bai da alaka da wani abu na harkar addini, kuɗinsa kawai shi ne a gaban shi. Ku taimaki babanku a gina masa makaranta a cikin dukiyar da ya bar muku kafin a raba gado, a gina mai makaranta ta zama sadaka jariya, da masallaci ya zama sadaka jariya, Allah ya rinka kai masa lada yana cikin kabari, ko ya samu sauki. Ka san me yaran nan suka ce? Suka ce ai lokaci ya wuce, suka ce mu ma ba taimakon mu yake ba, ƙwarai kuwa mu ma ba taimaka mana yake ba, suka ce wallahi tallahi naira ɗaya ba za mu zare mu bayar ba. Kuma abun mamaki, wannan abun mamaki mallam, gaba ɗaya ƴaƴan suka haɗa baki akan haka, suka ce kwabo ba za mu cira dan a gina mai masallaci ba, kwabo ba mu cira dan a gina mai aji ba, suka ce in yana so me yasa bai yi ba, suka ce wannan dukiya ta zama ta magada, hakkinmu ne a raba mana kaya mu kurum. Wannan wanda aka yi abin da shi su abokinsu ne abin ya same shi, ya bugo waya yake faɗa wai ya halatta tunda abokaninsa ne suna harkar kasuwanci da shi su wabci wani abu na kuɗin, ko da magadan ba su gane ba, ba su sani ba, su yi wa abokin nasu wani abu ba tare da izinin magada ba, na ce bai halatta ba. Ina wani amsa, bai halatta ba. Ai gaskiya ne, kuɗi kam ya zama na magada, kuɗi ya zama na magada, ka duba tasku. Suka ce to ya halatta su a matsayinsu na abokinsu ne su su yi karo-karo a tsakaninsu su gina mai masallaci, na ce bai halatta ba. Ware kuwa dole sai ɗansa ne zai iya masa, abinda za ku iya masa shine addu'a kawai. Addu'a shine za ku iya masa, addu'a. Dan uwana, don Allah ku tuna wannan magana, ka ɗauka kai ne, ko baka ji ba, ka ɗauka kai ne wannan musibar ta same ka. Ka duba yadda kake da himma wajen lissafin duniya da tara ta, ka manta watakila ajalinka yana kusa, wani lafiyar sa kalawai yake mutuwa wallahi, lafiyar shi kalau yake mutuwa wallahi, wani yau dinnan zai mafarkin ya mutu wallahi, kuma gobe sai ya mutu, wani hadari yake ya mutu, bai shirya ba, bai shirya ba, muna cikin ganiyar rayuwar muke mutuwa. Amma duk lokacin da Allah ya yi maka arziki ya taimake ka kafin ka mutu, ka dan tsarga wani guri ko masallaci ne guda daya ko mun karancin sa, ka bada shi saboda Allah, ana sallah ana ibada, to ana ta kai maka lada, ana ta kai maka lada. Kai kokari kai da wannan dukiyar taka, yanzu da Allah ya baka ajiyar ta a hannunka kafin ta zama ba ta da amfani a hannunka, kai kokari ka dasa alheri dan uwa tun kafin dama ta kubuce maka. Wani babban mutum ya mutu mai kudi, da aka zo binne shi da turawa da komai, abokanan harkarsa a kasar waje da yan China da wane ne duk arnama, suka zo suka ga yadda aka tukuye shi, aka sa shi a farin kyalle, aka sa shi akan wani itace wai makara, tumun da da motoci yake hawa na miliyoyin kudi zuwa wurinsa, ma da kyar wanda yake da alaka da shi ma, shi kansa ka samu alaka da wanda yake da alaka da shi ma, arziki ne. Aka dauko shi talakawa, suka dauko makararsa, aka tona rami, aka nuna waɗannan kafiran fa, suka zo suka leka suna turanci, suna cewa yanzu wannan nan wurin ramin nan za a sa wane, suka ga an sa shi a farin kyalle, babu riga ba wando, an sa shi an binne shi, suka ce yanzu wannan alhaji wane ne, aka ce kware kuwa wallahi malam, sai ga kafiri yana zubar da hawaye, kware da gaske, kawai dai imani ne ba su yi ba. To da yawan mutane malam suna da nan sani, musamman wanda ya tara ya tara ya tara ya tara bai kawai ba, rowa ta shiga cikin zuciyarsa, ya ki ya bayar, za su zo su cinye kuɗin su barka da dogon lissafi. So yan uwana, mu tuna da iyayenmu, ba ka da abin da za ka yi mahaifiyarka. Wani bawan Allah ya ɗauko mahaifiyarsa ta kwantayo daga ƙasa mai nisa, Khurasan, goyo da ƙafa, ƙafarsa tana fashewa, ya goyi uwarsa tsohuwa, ya kawo ta Makka, ya yi ɗawafi da ita ta yi umara, ya wuce da ita ta yi Safa da Marwa, ya wuce da ita, aka tafi Arfa, aka tafi Mina, aka tafi Arfa, aka dawo Muzdalifa, duk tana gadan bayan shi. Bayan an gama aikin hajjin nan, yazo Idris ya aje ta samu Abdullahi dan Umar yake tambayan sai yace ya dan Umar kaga abin da na yi mahaifiyata tun daga kasan mu na dauko ta ne wannan mata wannan hidima kuma yanzu gobe da ita zan koma zan mai da ita lokacin tafiyar kafa abun hawan ma ba kowa yake da abun hawa ba tafiya ce da ake sallama da iyaye da iyali gabaɗaya sai in Allah ya dawo da mutum karka ga yadda kafar sa take malam a gaji a huta a gaji a huta yace na biya ta haki yace ko digo daya ko murdar ciki daya na nakuda baka biya ba inda za a kwatanta wahalar da kamata bai kai murdar cikin nakuda guda daya ba tai da kwanka wata tara an ni lokacin da tana dauke da kai wata tara tana son Allah ibarka kai ni san kwana kai kuma ne ma kake karabu da ita ka fito karabu da ita kullun yaro ne sai yake da uwarsa kullun duk kwanaki yana girma yana dada ja baya yana nisa shine ma zaka har an yaye shi daga yaye wannan yana nisa ya fara tafiya ya fara tsayawa shikenan an dauki cikin wani kuma shikenan sai a ce an sallame ka kai ma shiga duniya ka je kai tayi to wannan nasa da sauki shi kuma wannan kawowa yayi tambaya yake cewa ni mahaifiyata ni ne wurin tsugunanta idan za ta yi bayan gida sai ta taka gadan bayana ta tsuguna yace haka nake daukan ta hau gadan bayana ta taka ta tsuguna ni ne shaddarta ni ne masinta ni ne WC ake cewa ko ni take hawa yace wallahi haka zan je in za ta yi tsugunan nan fa asrifu wajhi anha in kautar da fuskata daga gare ta haka in juya in hakura da warin da zai fito na najasar da ke fitowa daga cikinta ta gama ta gyara jikinta in zo in dauko ta in dawo da ita na biya ta haki aka ce ba abin da kai tun zuma lan waɗannan mutanen bayan Allah nan su mutu ko da rarumararume bai kamata mu dan samu wani abin da zamu yi ba waje mu dan gina musu masallaci ko a kauye ne dan Allah yanzu bara mu iya sayan taburma mu kawo masallaci ba mu ce Allah kai wa mahaifiyar mu ladan dan abinda iyaye da kakanni suka koya mana sadakar karago din nan ranar juma'a da safi ko ranar juma'a da yamma ko sadakar kosai ko sadakar kuli ko sadakar abu yanzu bara mu iya yi ba a karshen sati ba za ka iya sayan alawa ka tara yara 20 ka raba musu ba ka ce ku yi wa mama ta addu'a ko baba na addu'a tashi da dadin ji amma yana da wahalar aikatawa shi dan baya bari ai manzo Allah ce ka je ka biya shine sakon ka je ka biya wannan hadisin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi suka ruwaito shi har Imam al-Baihaqi da Tayalisi da Imam Ahmad yanzu Albani zai shiga magana yace qultu wa hadhihi al-ahadith sarihatu ad-dalalati fi mashru'iyyati al-wali 'ani al-mayyit sawm an-nazari wadannan hadisai dalilai ne karara da suke nuna mana an shar'anta mashru'iyyati siyamil waliyyi 'ani al-mayyit sawm an-nazari an shar'anta waliyyi majibanta al-amalin mamaci yayi wa mamacinsa azumi amma azumin bakanci azumin bakanci ku lura da wannan Albani sai ya yanke magana ce sai azumin me bakanci kenan banda na farilla banda wanda olsa ya hana ta tayi ko wanda olsa ya hana shi yayi ya shekara biyu baya azumin farilla ku kuma ba ku yi tunanin ku ce ya ciyar ba duk wanda yake da ciwo na olsa baya iya azumi kuma ba a san ranar warkewarsa ba azumi fa ya fadi a kansa da zara an fara azumi na Ramadana kullun ya ciyar da mutum daya kullun a ciyar da mutum daya sadaka fi sabilillah abinci ko huta amma ku bar dattawa da tsofaffi kuna ta tara musu azumi sai tsoho ya mutu a zo a ce akram kallahi wallahi yau ya kai shekara 5 kwata kwata bai baya yin azumi saboda bai da lafiya to ba yi ku ciyar ba tunda bai da lafiya kuma ba a san ranar warkewarsa ba a ciyar ranar da ya warke sai ya azumi idan kuma bai warke ba shikenan to da yawa ana samun wannan matsaloli wanda kuma ya kamata mu yi kokari mu gyara duk wanda yake da iyayensa ko saboda tsufa ko saboda ciwo ko saboda rauni ba sa yin azumi kawai din rana in an yi azumi a ciyar ko a hada abincin wata guda din a samu wani miskini ko wasu miskinai a hada musu da abincin da kayan miya na iya adadin watannin ko na iya adadin watan a basu kun sauke masa nauyi amma ita barin haƙin ubangiji yana zaune akan mutum ana loda masa nauyi ba daidai bane to albani dai yace sai azumin bakance illa annal hadith al-awwal yadullu bi itlaqihi ala shay'in za'idin ala dhalika wa huwa annahu yasumu anhu sawm al-fard aidan sai dai hadisin farko hadisin Aisha din nan yana nuna mana in an yi itlaqin wannan hadisin yana nuna mana wani abu cewa ya halatta ma ayi wa mamaci arama masa azumin farilla duba hadisin man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyin sa ya masa wani irin azumin annabi bai ware yace azumin farilla ko na bakance ba hadisin Aisha to da nan ne wasu malamai suka makale suka ce idan mamacinka ya mutu ya bar azumi ko na farilla ne irin watakila ya hadarin mota bai samu daman yi ba irin watakila yana da ciwon ulsa bai samu daman yi ba irin watakila ta haihu ne bata samu daman yi ba irin watakila tana shayarwa ne bata samu daman yi ba mahaifiyarka ce azumin farilla ta tafi ta bari a wannan hadisi a ra'ayin wasu malamai hatta azumin farilla duk wanda ya mutu ya bari ya tafi ya bari sai an rama masa kada ka kuskura ka bar mamacinka ya tafi da bashi kayan azumi gaban ubangiji aje ana masa lissafin ramadan din sa na duniya azo a samu tasgaro da matsala gwanda kai kokari ka biya masa shine amfanin ya mutu ya bar wani abu a baya ba ya mutu ya bar maciya ba ba ya mutu ya bar yan andama da wawura ba kawai ngaya muku wani abin da zaku yi mamaki a wannan rama-raman azumin akwai wanda aka ce yayi wa uban nasa azumi a rama sai ce ku in za ku rama ni baran yi ba ni ma na wani farillar da kyan na kai shi ballantana na wani wallahi malam kin yi ubansa ba uba yace ku in za ku je ku yi amma ni baran yi ba wani za mu raba da kai zaka rama shida wani zai rama biyar wani zai rama hudu kallon mu za su rama bibbiyu yace ni baran yi ba ku dai da za ku yi ku je ku yi ni baran yi ba kawai tafiyarsa uban kuma ya mutu yana kwanciya a gabari ta Allah kiyaye mu ka san akwai masu wannan tsaurin kan wani ya je ya kade wani mutum a mota ya kashe shi bai dai biya diya ba da an ce an yafe shi ne sai yake tattauna da wani dan uwansa ustaz sai ya ce sai magana azumi kuma ko yanzu za ku ce ai azumi ko wallahi malam dan uwan ya taya masa bayani ne za ka yi azumi kaza 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 suka yi fa yace shi bai yi ba shine aka kira ni a waya aka danna hansuri gashi nan ai mai wa'azi dan Allah malam ka hada shi da Allah a gaya masa gaskiya yayi kokari ya biya azumin nan na wata kaza na gama jaye-jayen ayoyi na da hadisi na da bayani na sai ya ce musu baran yi ba ya ce ba zan yi ba suka sake bugo min ce malam ya fice ba zan yi ba na ce ku ce masa dan girman Allah kada ya yi na ce kar Allah isa yi kuma ya yi kokari ya hana kansa mutuwa dage wanda zai yi birgewa ya hana kansa mutuwa da ba dan ba dan ba ma da na faɗi wata magana amma dai babu komai kada Allah isa yi kana jan mutum yayi abinda zai kubuta daga azabar Allah ne yana cewa wai ai ko a faɗa bare yi din ba na ce to ni kuma ina ruwana na ce idan ya shiga wutar jahannama ni nayi asara wallahi ba ko minti daya dan ya shiga wuta ba abin da ya shalle ne wallahi ni dai ne kokari ni ne kubuta akwai isgilancin da ya wuce a ja maka aya a ja maka hadisi a gaya maka gaskiya yan uwanka su yi maka magiya shi wancan yana son duniya ka kashe shi yana fitan duniya ta iyalinsa fa da yayansa da yan uwansa da komai da kasuwarsa da komai bai shirya ba fa ka kai shi lahira yazo zai tsallaka hanya kurin ka buge shi ka sai dai tarar da kansa kawai a gaban mala'iku suna mai tambayoyi kuma iyalin sun ce sun yafe maka diya ba sai ka biya ba haƙƙin Allah azumi kuma ka ce wai barakai ba kada Allah ya saka yi to me zan ga maka sama da wannan to an dole mun zan ga maka sama da wannan zan nemo maka wata aya ne in ce to shikenan da mu akwai wata aya mai sauki waɗanda suka ce ba za su yi ba wannan fala khaufun alaihim wala hum yahzanuna haba 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 to ba mamaki akwai masu wasa da lamarin shari'a kuma dan wani an ce ya faɗi wannan karka yi mamaki shi yasa kullum muna faɗa muna maimaita kun ga wannan addu'ar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wannan ita ce addu'ar samun iyali na ƙwarai duk wanda yake so Allah ya bashi ayan arziki ayan ƙwarai ya rike wannan addu'ar akwai buƙatar ka rinka addu'a Allah ya baka ayan ƙwarai sai inda za su tausaya maka kana raye suna lallaba ka malam wanda za su girgiza yayin da ka bar duniya aina ba yayin da za su ga kawai da mutuwarka da rayuwarka duk ɗaya bane ba anan gurin wannan hadisi na Aisha ku riki dan saboda akwai sabanin malamai mai yawa anan baya dalilin wannan hadisin na Aisha in ka ji wani malami yana ba da fatawa cewa duk wanda ya mutu ya bar azumin farilla sai an rama masa to ya dogara ne da wannan riwayar Bukhari da Muslim da Abu Dawud da riwayar na Aisha saboda hadisin mutlak ne to Albani yace wa huwa annahu yasumu anhu sawmul fardhi aidan ba yace to ga masu ra'ayin wa qad qala bihi shafi'iyatu a mazhabar shafi'iyya duk ɗan shafi'iyya suna da ra'ayin in dai mutum ya mutu ya bar azumin farilla to sai an rama masa wannan kuma shine ra'ayin Ibn Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi wa ghairuhum da wasunsu wa huwa mazhab Ibn Hazm wa ghairuhum wa dhahaba ila al-awwal al-Hanabilati ra'ayin farko cewa bara'a rama azumi ba sai in nabakance wannan shine ra'ayin Hanabila ra'ayin Imam Ahmad bal huwa nassul Imam Ahmad bari ma shine nassi qarara da Imam Ahmad ya fada fa qala Abu Dawud fil masail Abu Dawud ya fada a cikin masail na Imam Ahmad yace sami'tu Ahmad ibn Hanbal naji Ahmad ibn Hanbal qala yana cewa la yusamu anil mayyit illa fin nadhri ba a rama azumi wa mamaci in ba na bakance ba ra'ayin wa Imam Ahmad ra'ayin Shafi'i fa har na farilla sai an rama a kasara kaza wa hamala atba'uhu alhadith alawwal ala sawmin nadhar wani zai iya tambaya ce to yaya za su yi da wannan hadisin nana na Aisha kun fahimce ni idan Imam Ahmad Allah ya masa rahama da shi da mabiyansa sun tafi akan ra'ayin cewa azumin sai na bakance kadai za a rama to ya za su yi da hadisin nana Aisha aka ce sun ce hadisin nana Aisha ma yana nufin saumun nazari ne na bakance ne takadirin hadisin man sama man mata wa alaihi saumun nazari kenan wa alaihi siyamun yani wa alaihi siyamun nazari sama anhu waliyuhu haka suka fassara hadisin suka wuce suka huta to wannan irin fassara akan iya yinta da ka haka kawai koko sai an dodani ko an dosani wannan ma'ana a wata riwayar suka ce suna da dalilin wata riwayar da ta karfafi wannan fassara ta su yanzu an fara kawo hujjojin cewa sai azumin bakance ne za a rama kuma shi mai littafin Albani Allah ya ji kansa rahama yana fada wannan ra'ayi ne shi ya tafi akan lalle sai azumin bakance ne za a yi mai za a rama بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة أقضه عنها قالت لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين أخرجه الطحاوي وابن حزم واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني صحيح وضعفه البيهقي ثم الأسقلاني فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له وإن عنيا غيره فلا يضره وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم وحصها إسناده وله طريق ثالث عند الطحاوي لكن الظاهر أنه سقط من متنه شيء من الناسخ أو الطابئ ففسد المعنى طه البانيتي الله يجزاك الرحمة wannan fasara ta ƴan mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal ƴan Hanabila fasaran nan da suka tafi na cewa lalle azumin ba kance ne akwai dalili ga hadisin da Amra ta ruwaito Amra take cewa mahaifiyarta ta rasu wa alaiha min ramadana kuma ana binta azumin ramadan kaga ba na ba kance bane kenan azumin farilla ake binta ku duba yadda waɗannan mutane suke da kokarin kullun tambaya suke iyayen su sun tafi sun bar musu azumi yaya za su biya musu ko kuma yanzu a wannan lokaci da yawan mun wayi gari akwai waɗanda tunanin ma su bincika ma iyayen su da azumi akan su ko babu ma ba a yi kun ga tarbiyyar da suka samu kuma shine sunna din da gaske sai take cewa Aisha aqdihi anha shin zan iya biya mata azumin nan na Ramadana sai Aisha ta ce kun ji amsar yanzu an tambayi Aisha shin mahaifiyata ana binta bashin azumin Ramadana shin zan biya mata aqdihi anha qalat la sai ta ce la baza a rama azumin Ramadana ba yaya za a yi bal tasaddaqi anha makana kulli yawmin nisfa sa' ki mata sadaka a maimakon kowace rana ki ba da rabin sa'i guda daya ala kulli miskini akan duka wani miskini abu Imam Tahawi da Ibn Hazm shi ruwaito wannan hadisi kuma lafazin nasa ne da isnadi wanda Ibn Turkumani yace sahihi ne ko da yake Imam Al-Baihaqi ya rauna na hadisin sannan kuma Asqalani shi ma ran shi to yanzu muna tsakiyar magana kuma lokaci yayi na'am gashi kuma maganar ba a gama ta ba so sai mai hakuri zamu tsaya akan gabar ita dai Aisha an tambaye ta tace bara a rama ba to bari mu ji insha Allah zuwa sati mai zuwa yayi abin zai kaya shin za a yi ramuwar azumin ko ba za a rama ba abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh